الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya da mu wannan masallaci na itqanul Qur'an da yake nan kwana Jaba a cikin garin Kano, kuma wannan rana ta Litinin wadda ita ce 21 ga watan 5 hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace da 28 ga watan 1 2019. Wannan darasi da zamu yi a yau insha Allah shine darasi na hudu a cikin wannan littafi mai tarin albarka, sharhu al-manzumatul ha'iyya da Imam Abubakar ibn Abi Dawud rahimahullahu ta'ala, wanda Imam Al-Fawzan yayi sharhin ta. Idan ba manta ba zamu tashi wannan sharhi na 13 inda yake wal huda wal hidayatu ala ismaini. Kenan gabar waƙin sa da yace wattabi'il huda, to shine annabin za a yi mana sharhin wannan gaba. Sai yace wal huda wal hidayatu ismani. Idan aka ce al huda ko a ce al hidayatu duk ma'anar su daya, to amma kuma ita shari'a din nan kashi biyu ce. Yace al qismul awwal, kashi na farko, al huda bi ma'anar dilalati wal irshad. Akwai kalma ta al-huda wacce ake nufin nusarwa da shiryarwa, wa bayanin haƙƙi da kuma bayanin gaskiya. Sai ce wa hadhihi hidayatun amma, to wannan shiryarwa ce wato ga magari ko kuma ka ce a dunkule. Wallahu hada an-nasa jami'an, wato Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da mutane ga baki daya. Bi ma'ana, abinda ake nufi annahu bayyana lahumul haqqa, Allah ya bayyana masu gaskiya, wa waddahahu kuma ya fayyace ta lahum gare su, kama qala ta'ala, kaman yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa amma thamudu fahadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda, yace su thamudawa mun nuna masu hanya, to amma sai suka zabi makanta akan shari'a. Kenan ashe fa abin nan fahadainahum, kenan muka nuna musu hanya, kamar da Allah ke cewa wahadainahun najidain, mun nuna ma dan adam tafarki biyu, idan ka bi kaza daidai ne, akwai yardan Allah kuma ba zai dire da kai ba sai aljanna, in ka bi kaza bashi da kyau, akwai fushin Allah a nan, hanyar nan za ta tsirga da kai ne zuwa gidan mutuwar yanzu billah. Kaga a nan an shirye da mutum, kamar yanzu kai ne, sai wani ya zo ce da Allah so yake tsallaka zuwa Jaba kofa ne, sau da Allah ina ne hanya, ba sai hanyoyi ne guda biyu, sai ka ce to kaga wannan hanya ce dodar, ba wani tudu, ba kwari, ba matsala, kuma da ka bi ta ba dadewa za ka kai. Amma wannan doguwar hanya ce, akwai tudu da kwari, akwai yan fashi, akwai tsiyataku. To yanzu kai kai aikinka, abinda ya rige ya zabi abinda shi ya ga yayi masa, kaga idan ya zabi waccan hanya da kace akwai tudu da kwari da yan fashi da matsaloli, to kaga bai kamata ya kuka da kowa sai da kansa, domin kai ka riga ka bayyana masa. To shine wa hadaina bin najidain, mun nuna ma dan adam tafarki guda biyu. To wannan shine abin da ake nufi da shari'a a gaba ta farko. Sai yace al-qismu thani, kashi na biyu, hidayatu tawfiqi lil amali bil haqqi, shiryawa ta datarwa ga yin aiki da gaskiya, wattamassuki bihi, da kuma yin riko da gaskiya. Sai yace wa hadhihi hidayatun khassa, to wannan shiryawa ce kebatacciya, la takunu illa li al-iman, bata kasancewa sai ga ma'abota imani, wala yamlikuha illa Allah subhanahu wa ta'ala, babu wanda ya mallake ta sai Allah subhanahu wa ta'ala, fala yamliku hidayatul qalbi, ba wanda ya mallaki shiryar da abin nan alqulub zukata illa Allah sai Allah jalla wa ala magwayi madaukaki qala ta'ala Allah yake cewa manzo alaihi salatu wassalam innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya datar da wanda ka so ba walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah shi yake shiryar da wanda yake so wa huwa alim bil mutadin kuma shine mafi sani da wanda suke kan shiriya to kun ga yanzu Allah ya kore hidayatul tawfiq daga hannun manzo alaihi salatu wassalam sai ce wa hidayatul dilala wal irshad ita shiryarwa ta nune da kuma nusarwa yamliku har rusulu wal anbiya da manzanni da annabawa wato ainihin wannan tana cikin hurumin su wa hal ilmi da abota ilmi kulluhum yadulluna ala alhaqqi dukkan su suna nusar da mutane zuwa ga gaskiya wayubayyinunahu kuma suna bayyana gaskiyar wayubassiruna bihi kuma suna basirantar da mutane ma'ana suna dora hannansu akan cewa kaza gaskiya ne walihaza qala ta'ala shi yasa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya fada li nabihi sallallahu alaihi wa sallam ga manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lallai kai kana nusarwa kana dora mutane kana yi musu bayanin tafarki wanda yake madaidaici to kun ga wannan shine aikin manzo alaihi salatu wassalam da ma sauran wayansu daga cikin annabawa Allah ce wali kulli qaumin had a cikin kowace jama'a to Allah bai wofintar da ita ba sai da yasa wani wanda zai nuna musu abin da ya kamata sai su tsira Al-Imam al-Fawzan yace wa rubbama yaqulu qa'ilun to tayu wani mai fada ya fada yace limadha qala Allah me yasa Allah jalla wa ala ya fada li nabiyihi ga annabin safi ayatin a cikin wata aya ma'ana wacce muka gabatar yace wa innaka latahdi lallai kai kana shiryawa wa qala fil ayatil ukhra sai ya fada a wata ayat ta daban yace innaka la tahdi man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda ka so ba alaysa hadha ta'arudan yanzu wannan bai zamo karo da juna ba can an tabbatar nan an kore ina mai tambaye wannan tambayar sai yace wal aljawabu amsa laysa hadha ta'arudan yace wannan ba cin karo da juna bane ba hasha Allah ya tsarkaka a ce yayi wannan wa kalla kun ba zai taba yiwa ba bal a qauluhu ta'ala fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici ya'ani yana nufin tadullu kana nusarwa wato rishidu sannan kana shiryawa wato bayyinu kuma kana bayyanawa ma'ana kenan manzo alaihi salatu wassalamu wazifa da Allah ya dora masa yayi bayani to amma wa zai datar da zuciya ta karbi wannan sai Allah subhanahu wataala sai yace wa qauluhu amma fadarsa da yace innaka la tahdi man ahbabta kai tabbas baka iya datar da wanda ka so ya'ani yana nufin la taqdiru ala tawfiqin nasi baka da ikon da zaka iya datar da mutane wa qabulil haqqi wato ya zamo sun karbi wa qabulihimul haqqa da kuma karbar su ga gaskiya fa hadha la yaqdiru alayhi illa Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda yake da ikon wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala abinda zai fito mana da wannan karara ku duba rashin lafiyan baffan manzo alaihi salam Abu Talib baban sayyidina Ali manzo alaihi salatu wassalam yana son sa so ba na wasa ba saboda ya nuna masa kauna da soyayya ku duba yana kan gadon ajalinsa manzo alaihi salam yana masa tayin kalmar shahada ka fadi wannan kalmar ni kuma in tsaya maka da ita gobe da kiyama a wajen Allah sai dai ga miyagun mushrikan Qurayshawa gefensa idan yake kamar zai fada sai ya kalle su sun sai a targabu Amilat Abdul Muttalib kai yanzu zaka karkace ka kyale addinin kakanka addinin iyaye da kakanni zaka bari manzo alaihi salam sai ke maimaita masa wannan sai ya sake kallon su su sake maimaitawa karshe dai kalmar sa da ya cika yace huwa ala dini Abdul Muttalib shi yana kan addinin Abdul Muttalib. Da a ce manzo Alaihi Salatu Wassalam shi Allah ya ba datar da zuciya, wallahi nan take an gama. Zai datar da zuciyarsa propaganda wa'ancin ba za ta taba yin tafsiri ba. To amma Allah la yusalu amma yafa'al, ba wanda yake kalubalanci Allah ga abin da ya aikata, duk abin da Allah ya da hikima yake aikata shi. To saboda kamar yace fala ta'arud bainal ayataini, kenan in muka duba babu cin karo tsakanin wannan ayoyi guda biyu. Wa inna ma ta ta'arud inda man la ilma indahu, kawai za su yi karo ne a wajen wanda ba ilimi tare da shi. Amma al-basiru bil qur'an, amma wanda yake kwararre masanin alqur'ani, wal basiru bil ilmi, wanda yake masani ga ilimin, fala ya ta'arud inda hul qur'an was sunna, to qur'ani da hadisi ba sa cin karo da juna a wajensa. Fal qur'anu la ya ta'arud abadan, alqur'ani baya cin karo da juna har abada. Was sunnatu la ta ta'arud, ita ma sunna ba ta cin karo da juna. لأنهما تنزيل من حكيم حميد ومن دبين سوكوات دقوني وانده يكي شايبو أبون غوديا. ولكن الناس سيدي متاني في الذي ولكن الشأن سيدي شي شأن في الذي يفهم أتسكين شأن وانده ذي يفهمتاني ويجمع بين الأدلة كما يئي هذا الأكان وإن الدليلي بدابي فنسان ده وزاهو بأن تسئيني daga cikin abin da kamar yadda na faɗa rana ita abin da yake damu suke ne sai sai to ai aya kaza ta ce kaza kuma qur'ani ya ce kaza kaga shikenan an samu cin karo to kamar yadda muka faɗa kaga yanzu kenan a ayoyin kansu sai ka ce to sun kafsa su da juna yanzu a samu wani dan kala kato a ce masa to yanzu Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kuma ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yanzu wace ce daidai wace ce zamu dauka in dai yayi bayanin daidai to bai sai shi da maulan ka sai ya koma hadisi da maganganun magabata in ku baka ba to sai ya fado wata ta soke wata kaga ba zai taba yiwa ba to wannan anan ake samu ainihin matsaloli Allah ya samu dace sai yace qauluhu fadinsa inda yace wala takun bid'iyan kada ka kuskura ka zama dan bid'a sai yace hadha nahyun wannan hadi ne والبدئيو نسبة إلى البدئة إذا أكتي البدئيو دنغن تاواني زواغ بدئة معنى إذا أكتي الكنويو كان ربين دنغنو الفلاتيو بفلاتني اليرباويو بيربي الهوسويو بهوشي كاك أن دنغن تاشي زواغ كذا تصبح لك أكتي البدئيو وان دي يزمو أين في ميين بدئة sai yace wal bid'atu abinda ku ake nufi da bid'a ma uhdisa fi dini abinda aka kirkiro cikin addini mimma laysa lahu aslun abinda ba shi da wani tushe fi kitabillah a cikin littafin Allah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sunnar manzo alaihi salatu wassalam to anan kafin mu ci gaba الامام الشاطبي اتكلم في بس عليه اتصام yana cewa ita bid'a cikin addini wato kusan guda biyu ce akwai al-bid'atul asliya akwai al-bid'atul idafiyya akwai bid'a ta tushe akwai bid'a da aka jingina ko kace bid'a ta rishi me ake nufi da al-bid'atul asliya azo da wani abu da sunan addinin Allah wanda ba zai taba samun goyen bayan qur'ani ko hadisi ba to wannan shine albid'atul asliya kwata kwata qur'ani bai zo da wannan abun ba hadisi bai zo da wannan abun ba to sannan akwai albid'atul idafiyya ita kuma bid'a ta reshi shine abinda zaka samu yana da bangarori guda biyu idan ka kalli bangare daya sai ka ce eh wannan abun fa to lalle addini ne amma kuma in ka kalli wani bangare za ka ce to ai kun ba haka addinin ya gudana ba misali wani abu ne wanda addinin ya ce a yi shi to sai a zo a bashi wani adadin da Allah bai bashi adadin ba ko a bashi wata sifa wanda Allah ko manzo ba su bada wannan sifa ba yanzu dauki akwai hadisi hadisin Abu Darda Imam Suyuti ya fitar da shi a cikin Al-Jami'us Saghir, Imam Al-Albani ya hasana shi. Manzo Alayhi Salam yana cewa man salla alayya minni fi sabahi asharan wa fil masa'i asharan adrakatu shafa'ati. Wannan shine ma'anar hadisin. Duk wanda zai yi mun salati da safiya kuma yayi mun salati da yammaci, to ceto na zai ruske shi. Kaga salati goma ga annabi ya tabbata ko? To shi wanda ya koya mana wannan salati mu yi goma da safe mu yi da yammaci, mun taba samun hadisin da ya kammala sallah ya juyo yace salati goma ga annabi? Bai taba yi ba, ko hadisin ƙarya rubutacce babu. Sannan Abubakar, Umar, Uthman, Ali, duk sahabban nan babu wanda ya taba sallah da ɗaya rana ya juyo ce a yi salati goma. Kaga kenan me zai zamo bid'a? Kai ka zamo ka sa kanka wasuɗa tsakanin Allah da bayinsa. Inda akwai wanda zai zamo tsani tsakanin Allah da bayi a wajen addu'o'i su fi karɓuwa shine Manzo Alaihi Salam. Amma bai taɓa kammala sallah, duk da ya faɗa mana falalan cewa ai mai salati wanda duk zai mai salati goma da yammaci ya goma da safe, to ceto na Manzo Alaihi Salam zai ruske shi. To duk da haka Manzo Alaihi Salam bai taɓa gama sallah ya waiwayo ya ce ai ba. Isa bai suka yi sallah suka gama, Abubakar ya nasa goma, Umar ya nasa, kowa ya nasa, wani ma bai san ɗan uwansa ya yi ba. To yanzu tambaya, ni ko kai da za mu gama sallah mu waiwayo mai ta ba da wannan dokokin? Shin tambaya, manzon Allah ne muka fi iyawa? Ko kuwa muna ga matsayinmu ya fi nasa a wajen Allah, mu in mun wuce gaba muka ce ayi suka yi muka shafa Allah zai karba, amma shi in yi Allah ba zai karba ba? Ba da ji akwai wani burkakken da zai faɗi wannan. To kenan akan haka za ka ce wannan bid'a ce idafiyya, ka zo ka ce kuma kai za ka ba mutane umarni ku yi, to wannan bid'a ce a cikin addini. Sannan azkar wanda suke alifin na salloli, hadisi ya nuna mana cewa wanda subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar haka ya karanta kursiyu, to babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai dai mutuwa, ba'ana da ya mutu insha Allah zai shiga aljanna. To kaga yanzu waɗannan azkar babu kwaya ɗaya tak wanda Manzo Alaihi Salam ya taba kammala sallah wata ran ya juyo. To amma ni kullun kusan ina faɗa da sa karamin dalibi ne ni wannan abin da na faɗa don Allah daga yanzu zuwa baɗi yanzu wanda duk ya binciko ya kawo mana anan. Yawwa, wanda ya taɓa gani a rubuce hadisi ba sai sahihi ba na ƙarya ma, amma dai an rubuta shi cewa wata ran Manzo Alaihi Salam ya gama sallah ya ce salati goma ga annabi ko Abubakar ko Umar ko Usman, dan Allah baɗi zuwa yanzu don a bada lokaci mai baɗi, kada ya zama an ce sati biyu wani ya ce to gaskiya lokacin ne ƙurare, to baɗi zuwa yanzu. Wallahi daga ran da muka san ya tabbata za mu warware duk abin da muka faɗa mu ce mun yi kuskure a baya, yanzu ga daidai din ba ma jin komai. Ina fata mun gane. To wannan sunan ta bid'a idafiyya. Kaga yanzu wani zai ga cewa to dan Allah yanzu me yayi laifi? Manzon Allah ne ba a so ai wa salati? Kaji faƙin manzo. To wannan shine irin abubuwan da yake faruwa saboda son zuciya. To amma da zaka zo ka zauna da shi ba ta da jijewai akan maka Allah, wallahi mun san salati ibada ne. Salati abu ne mai tare daraja, bal daga cikin darajojin salati wai bin ka abe ki tayi maikin Allah. Zan sanya kashi ɗaya akan ukun lokaci na ina yi ba salati. Manzo Allah ya ce kwarai abu ne mai kyau, amma in ka ƙara yafi. Ya ce ya ma'aikin Allah zan sanya rabin lokaci na zama duk salati zan yi maka. Ya ce abu ne mai kyau in ka ƙara ma yafi. Sai ya ce ya ma'aikin Allah zan sa duk lokaci na gabaki ɗaya ka zan yi wa salati. Ya ce aiko in kai haka da Allah ya gafarta zunubanka, sannan da ya yaye damuwarka da ya biya buƙatunka. To kaga wannan ba ƙarin falla ba ce ta salati, kullum mu muke ta faɗar wannan. To amma kuma ka zo kai za ka zamo wasiɗa tsakanin bayin Allah da Allah, to wannan shi ne bid'a. Ina fata mun gane. To saboda haka shi ne malam yake nuna cewa to bid'a shi ne abin da zai zama an ƙago a cikin addini, baya ciki kuma bai da wani tushe a cikin Qur'ani ko hadisi sai ce wallahu nahana an al-ibtida'i fid-din Allah ya hana mu kirkire da kage a cikin addini wan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo alaihi salatu wasalam shi ma ya hana mu min al-ibtida'i daga kirkiro bid'a fid-dini a cikin addini malamai suka ce dalili shine wato babu abu mai muni kaman bid'a a cikin addini domin bid'a tana nuna ma'ana ɗayan biyu ko dai ana tuhumar manzon Allah bai iya ba ma'ana da manzo alaihi salam da sahabbansa duk basu iya ba yanzu kai ne ka iya ma'ana yanzu kai ne ka gano bakin zarar su duk abin da suke ba daidai ba ne yanzu akwai wanda zai lamunci wannan a rayuwarsa ko kuma a'a ana tuhumar manzo alaihi salam ya boye wani alheri yayi dungu wanda ya kamata a yi wa mutane wannan abin to amma sai ki yi masu yanzu kenan ga wanda ya fi son mutane sama da manzon Allah zai zo ya mutane abin da zai zama alheri kaga mai hankali bai kamata a ce wannan ta kasance ta tare da shi ba shi yasa ɗaya daga cikin magabata ina jin Sufyanu Thawri ko wani ya ce wallahi shedan ya fi so ya ga mutum yana bid'a sama da sabon Allah ya ce domin ita bid'a ba a tuba shi ko sabo ana tuba yanzu da zaka zo ga wani yana shan giya ko ta ce kace kai wani ka ji tsoron Allah sai ce wallahi ni ma na san ba kyau kai dai ka ta yanda addu'a dai Allah ya sa in bari ba zai sai maka addini bane to amma ga mutum yana bid'o'i yana masa kuskurima to a lokacin da ka ce masa ba kyau sai ce ai kai miki manzon Allah ne ma kawai shi yanzu shi shine masu ne muhammadawa kada akwai zalunci kai da ka zo ka ce abin manzo alaihi salam ai kai kamata a ce kai ne muhammadi ya kamata ahlus sunna zama su ne muhammadawa su da suka ce aje na kowa ai na manzo alaihi salam dan Allah idza ya adalci ba ahlus sunna ne muhammadawa ba wallahi adalci wahala gare shi Allah ka samu dace amin amin to saboda haka sai yake cewa qala Allahu jalla wa ala Allah mabdaukaki mabuwayi yace al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika muku ni'mata wa radaitu lakum al-islam dina kuma na lamunce muku addinin musulunci ya zama ainihin shine addini sai ce faddinul kamil addini cikakke la yahtaju baya da wata bukata ila an tudifa ilayhi ashiya ya zama ka jingina masa wasu abubuwa tastahsinuha wai kai kana ganin kyawun su aw tuqallidu fiha ghayraka ko ka dunga koyi da waninka a cikin wannan mimma laysa alaihi dalilun abinda bashi da wani dalili min kitabin daga alqur'ani aw sunnatin ko daga sunna litataqarraba biha ila Allah wai domin ka nemi kusaci zuwa ga Allah ina misali yace kal azkari bid'iyya kaman zikirori na bid'a was salawatil bid'iyya da salloli na bid'a za ka ga cewa akwai salatul raga'ib sallan 15 ga Rajab sallan rabin watan al-Muharram duk irin wannan za ka ga salloli ne ga sai kirkiro su da adadi da waye yanzu wani ina jin bai fi sati ba wani ya kira ni wai wani ya bashi wata sallah idan yazo yayi Fatiha to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa zai 10,012 Fatiha fa a cikin sallah fa ake ba an gama sallah ba in ka zo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai kai ta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai kai 10,012 sannan ka wuce yanzu dan Allah wannan sallar da manzo Allah ya zo da ita ce ko wata sallah ce ikwatano kace wannan sallah ce ikwatano ko wata manzo Allah ya zo da ita haka to irin wannan wallahi zaka dungaje kuma sai ka samu irin wannan wallahi ba wacce ake neman ladan Allah a ciki duniya sai ake neman duniya sai kawai ake neman to zaka samu wayan so sai annal lada ake neman yanzu kamar salatul raga'ib na cikin watan Rajab da al-Muharram a sai sallah raka'a kaza da ainihin azkar kaza 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 wai in kai wani Allah zai ma gida a aljanna in kai wani Allah zai gafarta ma kaza zai baka ceton kaza in ka ce to yanzu naji dan Allah wannan maganar Allah ne ya faɗa ko manzon Allah ne ya faɗa sai ce to kai ma yanzu ka zan munkiri wai baka isa ka tambayi ina abu ya samu asali ba kuma kai ka zan munkiri sai ce ai dama wai shi annabi wanda yi masa musu sunan sa kafiri shi kuma shehi wanda yi masa musu sunan sa munkiri to duk ma'anar su daya da wanda ya kangare mu annabi da wanda ya kangare mu shehi da kafiri da munkiri duk abu daya kaga dole ka ji tsoro kaga shikenan sai ka daina tambaya kaga sai a kibe ka amma kai ka da bargo Allah ya rufa asiri to saboda haka malam yake cewa wa jami'i anwa'it taqarrub da dukkan dangogi na neman kusaci ila Allah zuwa ga Allah idza lam yakun alayhi dalil in dai babu wata hujja fa huwa bid'atun to wannan bid'a ce yace walau kanat niyyatu sahibihi hasana koda niyyar mai yin abun kyakkyawa ce wa yuridu al-ajra yana nufin sakamako wa yuridu thawaba kuma yana nufin lada wala yuridu mukhalafa baya nufin sabani ka san daga inda ake wato ainihin zulmu wa'in su sai a ce to wallahi mu dai mun sani dan Allah muke yi tsakanin mu da Allah da ikhlasi muke yi to sai mu ce Allah gafarta malam ikhlasi tunda akai duniya bai taba gyara bid'a ta karbuwa wajen Allah na farko duk tsarkin niyyarka in zaka yi adalci ba za ta kai ta sahabbai ba sannan ba za ta kai ta tabi'ai ba to amma akwai lokacin da sahabi zai yi wani abu da kyakkyawan niyya amma kuma manzo Allah yana abun bai ba misali kun sha jin hadisin Bukhari da Muslim hadisin Bara ibn Azib akwai kawun sa sunan sa wato Abu Burda hadisin Abu Burda sunan sa Hani ibn Niyar yake cewa kawuna Abu Burda a ranar babbar sallah da manzo alaihi salamu ya kammala sallar Idi to a cikin huduba sai yake cewa wannan yace wanda ya salla irin sallan mu sannan yayyanka irin yankan mu to wannan ya dace da niyya wanda kuma yayyanka kafin liman yayi to wannan akuyarsa akuya ce ta nama ma'ana balangu aka ce nan take Abu Burda bai yi kasa a guiwa ba sai ce ya ma'aikin Allah ni da naga cewa ranan babbar sallah rana ce ta agwangwaje a more ina da wata akuya sai ya zama na yanka ta ambarar da kamunci sai da naci sannan ta wadan nayi farin cikin in ce na so macin wannan akuya kafin in tawo masallaci yanzu da mummunan niyya yayin sahabi ne da kyakkyawan niyya sai manzon Allah ya ce shatuka shatu lahamin wannan akuya akuya ce ta nama balangu ka ci da tsire ma'ana ba na lallaiya kaga da kyakkyawan niyya kaga abin da ya farko bid'a ce domin bid'a shine ka shiga gaban Allah ko manzo kayi abinda basu ce kayi ba ka wuce makadi da rawa wannan shine bid'a to yanzu shi wannan sahabi bid'a ne domin yayi yanka kafin manzo alaihi salamu ya manzo Allah bai kalli wannan kyakkyawan niyya ba sai ce shatuka shatu lahamin akuya kadai an dai ci nama sai ce to ya ma'aikin Allah ina da wata yar burguma a gida ita na fuso sama da wacce ta fi ta girma ma'ana watannin ta bai kai yanka ta ba sai ce to shikenan ka je kai layya da ita amma ba za ta ishi wani baban da kai ma'ana khususiyya kace tunda yanzu ka riga ka yanka waccan da kyakkyawan niyya to yanzu dai an ci nama waccan din ba ta yi ba to amma yanzu an baka dama ka yanka wannan wacce watannin ba su cika ba amma khususiyya ka kai kadai kun ga wannan hadisi me yake nuna mana kyakkyawan niyya ba za ta sa abinda ba dai zama karbiya wajen Allah ba sannan akwai hadisi wanda yake hadisi ne hasan dogon hadisin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa wata rana na zo gidan Abdullah ibn Mas'ud sai na samu cewa duk ainihin dalibai sun cika gidansa ana ta jira ya fito yace to yana fitowa sai da siya baban Abdurrahman yanzu na wuto masallaci kaza sai na samu waɗansu mutane suna zaune ɗaya yana tsakiyarsu sai yace hallilu mi'atan ku hayar da dari hesu kabbiru mi'atan ku yi kabarbari dai hesu sabbihu mi'atan ku tasbihu dari hesu sai ibnu mas'ud yace amma Abu Musa yace me yasa baka ce da su su kidaya miyagun ayyukan su ba kai ka lamunce musu duk wata lada da su kai ba za ta zarta ba Allah zai kiyaye ba su lada sai ce tashi mutubi sahabi ba ya san bid'a ibnu mas'ud yasa Abu Musa gaba hadisi ne wanda yake asali ingantaccen hadisi yaje ya same su a wannan hali yace kai me kuke wannan yace wallahi kun bude makanku wata kofa ta halaka yace ga ƙwariyar manzo alaihi salam nan da yake cin abinci bata farfashe ba tufafinsa da ya bari ba su tsufa ba ma'ana duk wasu asar na manzon Allah ga su nan bai rade da barin duniya ba yaushe ku kirkiro wannan abubuwa sababbi sai suka ce sai ce wallahi ya Abu Abdurrahman ba ma nufin komai sai alheri sai ce da yawa mai nufin alheri baya samun sa ana kyakkyawan niyya ba za ta mai da ma bidi'a ta zama karbiya a wajen Allah subhanahu wataala ba to da yawa abin da ke cutar mutane yanzu kenan shi fita sai ga kyakkyawan niyyar sa yanzu dan Allah dan nayi kaza ban zagi Allah ba ban zagi manzon Allah ba yanzu kawai abin da na karanta zikirin Allah in yi salati bai lafi wannan fushi da abin da mutane suke kalla ku duba hadithin Tirmidhi wani mutum ya atishawa a gaban Abdullahi dan Umar sai ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sai Abdullahi bin Umar yace kai ba haka manzo Allah ya koya mana ba hamdala yace mai yanzu kenan ka isa ka ce Abdullahi dan Umar bai son salatin annabi da ya hada ayi a yayin atishawa yace manzo Allah bai koya mana mai salati idan mun yi atishawa ba hamdala yace mai hadisi yana kaje kan da cikin Tirmidhi to ashe kenan duk yanda kai kake ganin kyawun abu in Allah bai ce mai kyau bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mai kyau bane to yi hakuri ki alle shi gefe akwai isuwa da gamsuwa a cikin abinda manzo alaihi salam yayi domin daga cikin wazifan manzo alaihi salam ya zo mana da addini kuma ya nuna mana yadda ake yin sa shi yasa kun ga da ya zo mana da sallah bai yadda mai bulkara ba sai ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah da ya je aikin haji ya ce lita'khudhu anni manasikakum ku koyi aikin hajin ku a wajena ma'ana kada ku yi ba yanda ni nake yi ba ashe kenan ba wai mujarradin ita ibadar ba shin ya manzo alaihi salam yayi wannan shine abin tambaya kuma shine dukkan mai hankali ya kamata ya binciko yayi ba wai kawai ina da kyakkyawan niyya ba kyakkyawan niyya wane ne bai da kyakkyawan niyya ko da kyakkyawan niyyarsa a yanzu barawo ma zai iya tashi ya zo ya wosa ta ce wallahi saboda ba komai a gidansa ƴaƴansa kar su mutu da yunwa kyakkyawan niyya ta sa ya wona sata shikenan sai su halatta gare shi kudin sata kaga ba su halatta gare shi ba duk da cewa kila ba kaji yake so ya ci ba a'a kawai dai ya zo ya ciyar da gidansa to amma wannan ba zai sa kawai ya ce ai to abin da ya ba laifi ba Allah ya sa mu dace amin amin to shine sai yake cewa lakin sai dai ra'a anna hadha fihi khairun shi wannan mutum da ya kirkiro wannan abu ba wai yana nufin sabani ba a'a kawai ya ga wani abu ne a cikin sa akwai alkhairi fastahsanahu sai ga kinsa wa huwa fil haqiqa laysa fihi khairun malin yace shi kuma wannan abu a cikin haqiqa babu alkhairi a ciki law kana fihi khairun inda ku akwai alkhairi a ciki la jaa bihi alkitabu was sunnah da qur'ani da hadisi sun zo da shi wama kana rabbuka nasiya ubangijinka bai zamo mai mantuwa ba ma farradna fi alkitabi min shay ba mu rage komai a cikin qur'ani ko lal mahfuz ba yace fa kullul khairi dukkan alkhairi gabaki daya wa kullul hidaya kuma dukkan shari'a gabaki daya fil qur'ani was sunnah tana cikin alqur'ani da ainihin hadisi faman jaa bi ziyadatin wanda duk yazo da wani ƙari laysat fil kitabi wanda ƙarin bai cikin qur'ani was sunna bai cikin hadisi fa hiya bid'atun marduda wannan bid'a ce a ban mayarwa yanzu daga cikin bid'o'i na azkar akwai aqidun da wai zikirin ma sai an baka kuma a iya kwacewa bari wallahi ana iya kwacewa ba inda manzo alaihi salam kaman yanda muka faɗa dare da rana koyarwa yake ba za ka taɓa kawo hadisi ya zo ya ce ma Abubakar ko Umar ko wani sahabi na baka salati kaza ko na baka zikiri kaza ba za ka taɓa jin wannan ba manzo Allah in ya koyar to na kowa da kowa ne shi yasa muka ce manzo alaihi salam daga cikin wato alibin abinda Allah ya masa idan ya faɗi addini ko mutum ɗaya ya ji tak to manzo Allah ya sauke nauyi
wannan dai shine jidi isa ma duniya gabaci daya ba wai sharadi bane sai manzo Allah ya tada mutum 100 mutum 1000 in yayi wani abu na ibada wani ya gani in dai ba waso sai ya sabace ko ya fada wani ya ji to manzo Allah ya sauke nauyi in ya so sauran mutane su cigaba da yada to daga cikin bidiyo ina azkar shikenan sai a ce ai an baka yanzu zaka ji an ce kai ai wani ba a taba jaddada masa ba wai akwai lokacin da in kai wani sakaci to shikenan ya rushe an kwace ko kai ba lada dan Allah wai salatin annabi istighfari hayrala wai akwai lokacin da in kai sakaci wasu kwanaki wai ya rushe da wata aya ko da wani hadisi kaga wannan saddun an sabilillah a ce wai kawai shikenan wai ba zai karbu ba sai wani ya laƙana maka ya baka to dan Allah wani hadisi yace sai an laƙana maka kuma idan ka kwana kaza baka yi ba ya rushe sai an sake laƙana maka ma'ana kaga in ka za a sake laƙana maka kai ma sai ka sake laƙanawa to ai magana ce guda daya Allah ga fata mana ake ba ka sani magana ce guda daya Allah ya samu dace amin yace wa kada kala sallallahu alaihi wasallam kuma tabbas manzo alaihi salatu wassalamu ya fada yace man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umarninmu a cikinsa fa huwa raddun to wannan abin mayarwa ne sai ce man ahdatha fi amrina wanda ya kirkiri wani abu a cikin al'amarinmu hadha wannan na addini ma laysa minhu wanda ba daga cikinsa yake ba fa huwa raddun to wannan abin mayarwa ne sai ce fala yajuzul ihdasu fi din kirkirowa ko kagowa a cikin addini ba ta halatta au na'am sai ce au amalu shay'in ko kuma aikata wani abu lam ya'ti bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi bai zo da su ba wayuqarribu minhu ila Allah kuma wato ya zama yana kusata wannan zuwa yana kusatawa zuwa ga Allah yace hadha bid'atun to wannan abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kuma kowace bid'a bata ne to sai yace wal bid'atu fil lugha abinda ake nufi da bid'a a larabce ma uhdisa ala ghairi misalin sabak duk abinda aka kirkiro ba da wani misalin sa da ya gabata ba wato kenan abinda malaka yake so ya nuna mana a matsayin mu na dalibai mu fahimci menene al bid'atu shar'iyya da al bid'atu lugawiyya sanin wannan gaba muhimmi ne domin zaka samu da wannan wato yan bid'a suna cin kasuwa da jahilcin mutane ba su iya fayyace wannan abubuwa ba idan abu aka ce masa al lugawiyyu to ba daidai yake ba al islahiyyu ba idan ka ce kaza lugatan to yadda duk dan wannan yaren ko bai taba zuwa makaranta ba kawai ya san kaza ake nufi bari muku misali yanzu mu ce gari menene gari inda mutane suke nan ne gari to yanzu shikenan mu dai abinda muka sani gari inda mutane suke to kila mu muna da wani yare da muke dangantawa zuwa ga gari kila wani bahaushe ne ma bai sani ba yanzu misali kawai sai wani ya shigo sai aka ce kai ka safa wani ya shigo gari kuma dan bindi ne haifaffe abin ne aka haife shi shekara wajen 40 ce ai wani ya shigo gari to sai ka ce da a can ajaba yake ko a fane sau me ya shigo gari lissafi ya hadu to kaga wannan istilahi ne ba lugatan ba ne ba domin kawai yanzu a ce wani ya shigo gari mu bahaushe abinda ya sani da daga kauye yake amma yanzu ya gina gida ya shigo gari wannan kawai shine ya shigo gari to amma sai ya zama ashe akwai wani yaren daban kaga istilahi kenan yanzu misali sai aka ce kwata me ya kwata ga ta nan wadda take yake tafiya sai kaga mutum yanzu gashi kayansa fes ya sha guga da sare sai tayi wani ya fada kwata ka duba a jikinsa kai baka ga ya kai ina to ai ga kayansa baka ko ma'ana kashi ya hade to kaga yanzu misali lokacin da kace ya fada kwata idan wani bai san yaren ba sai ce wallahi wani ashe ban san makareci bane ba sai ran mutun ya wuce gaba mai yana kanshin turare wani har da zaki waya fada kwata kuma ni da ban kwata a cikin sa ba sai wani ce kai ba haka ake nufi ba ai in yace an fata kwata ai jarin sa ya kare ya zama abin tausayi wannan kai ai bula sai kaga shikenan ya fahimci ashe me ake nufi to idan aka ce istilahi shine yaren mutanen fanni da tajwidi da koko kace da ulumul qur'an da fiqhu da ilimin hadisi kowanne akwai istilahin su idan baka shigo fannin ba to ba za ka san me yake nufi da wannan kalmar ba to shine ma da yake so ya nuna mana ya kamata mu fahimci wannan da kyau amin amin sai ke cewa wal bid'atu fil lugha abinda ake nufi da bid'a a lugha to yanzu shikenan da muke da cewa bid'a ba ta da kyau bid'a ba ta da kyau to wai muna nufin bid'a lugata ko istilah istilah muke nufi ba lugatan ba istilah muke nufi ba wai lugatan ba yauwa sai yace wal bid'atu fil lugha abinda ake nufi da bid'a a larabce ma uhdisa ala ghairi misalin sabaq duk abinda aka kirkiro shi ba a taba samun misalin sa ba to sai wani kirkiro wannan to zamu ce hadha amrun badi'un wannan abu ne sabo ka anta kula kaman ka ce hadha shay'u badi wannan abu ne sabo yani jadid ana nufin alifin sabo wallahu jalla wa ala Allah madaukaki mai girma ya kula yana cewa badi'us samawati wal ard Allah shine makagin sammai da kasai Allah bai kwaikwayo halitta kasa ko sama a wajen wani ba shine ya kirkiro kayan sa yayi ai muhdithuhuma shine wanda ya zama wato adibin ya kago halittar su ala ghairi misalin sabab ba saboda wani misali ko ba akan wani misali da ya gabata ba wa yaqulu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah yana fada ga manzo alaihi salatu wasallam yana cewa qul ma kuntu bid'an min ar-rusul kace da su ba ne ne farau daga cikin manzanni ba a cikin suratul ahqaf yani yana nufin ma ana awwalu rasulin ba ni ne farkon manzo da yazo ba bal qabli rusulun kathirun a kafina akwai manzanni da yawa fa ana lastu bid'an ni ban kasance ni ne na farko ba yani jadidan wato kenan sabon lam yasbik mithli fil umm sabiqa makamanci na bai gabata ba cikin al'ummai da suka wuce fa kaifa tunkiruna alayya to me yasa kuke kyama akai na anni rasulullah cewa ni manzon Allah ne wa qabli rusulun kathirun alhali kafina an sabo insu manzanni wa'inda suke masu yawa kenan ashe idan muka ce albid'a ko albid'a to shine abu wanda yake kagagge sabo fil ba ta maganin irin sa ba wannan abin da ya shafi lugatan kenan kowace irin yare abin da yake furtawa kenan to zace ammal bid'atu fi shar'i amma ita bid'a a shari'a fa hiya ma uhdisa fi dini shine abinda aka kirkiro a cikin addini mimma laysa minhu wanda bai cikin addinin wa laysa lahu dalilun kuma ba shi da wata hujja min kitabillah daga cikin littafin Allah aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sunnan manzo alaihi salatu wassalam sai ce wal bid'u laysa fiha khairun bid'i babu wani alkhairi a cikin su fa hiya tub'idu anillah su suna nesantawa daga Allah wa tubghidu Allah azza wa jal kuma suna fusata Allah subhanahu wataala amma sunan amma su sunnoni fa innaha khairul kulluha to duk gabaki ɗayan su alkhairi ne yardaha Allah Allah yana yadda da su wa yuhibbuha kuma yana son su wa yuthibu alaiha kuma yana bada lada akan su kama anna Allah ta'ala kaman kuma yadda shi Allah subhanahu wa ta'ala yubghidul bid'a yana kyamar bid'o'i wa yubghidu ahliha kuma yana kyamar masu yin su wa yu'aqabu alaiha kuma yana yin akuba ainihin akan aikata su wato za ku ga cewa ba wai addini ba yanzu koda al'adun mu ne yau da kullum wallahi idan kai bid'a a ciki sai an ga abin ban farkai domin kamar yadda muka ce mai bid'a abinda ba a saba garin wannan abin ba yanzu bari in baka misali ka zo yanzu a dama maka fura maimakon a sa suga sai a zuba gishiri don Allah ka sha ka ji cewa za ka zama kwanciyar hankali kaga yanzu me kai bid'a kai domin ba a taba samu a sunnar cin abinci da muka saba ana samu fura gishiri ba ba taba gani ba ko kuma yanzu misali a zo a ce za a dama maka fura maimakon nono a sa manja kago bid'a ce mu a wajen mu a wajen cin abinci ba mu saba da wannan ba in ma kai kaji ba za ka ji dadi ba to wannan misali abin da ya shafi yau da kullun ne da al'adun to ya za ka ce kuma ga addini za ta yi daidai in ga abincinka ainihin bata zama daidai ba Allah ya tsare ku to sai ce fala majala lil ziyadati malam ya ce babu kafa lil ziyadati a wajen kare kare wal idafat da kuma jingine jingine wal istisanat da ganin kyawun wa'ansu abubuwa wattiba'in nasi da kuma bin mutane alamahum alai akan abinda suke kansa hatta na arifa dalilahum har sai mun san hujjarsu kun san daga cikin abin da yake cutar da mu kawai wajadana aba ana kazalika yaf'alun wannan abin wallahi shine abin da yake damu yanzu misali zaka iya ganin akwai waɗansu mutane wanda tunda mutun ya tashi na farko da ma shi ba karatu yake ba kawai ya dai ga ana yin kaza da sunan addini to da ya tashi kawai automatically shi ma zai me yasa yayi ya ga ana yi shi ma shikenan akai zai tafi kamar yanda muka sha fada yanzu wani ana masa mutuwa gari na wayewa bayan guni na uku tun za a dinga yi kuwa gobe ana gayyatar sadakan uku saboda mamaci da ya rasu duk malamai kowa ya share wani dogo tarbinsa ya taho dan abinda Allah ya kaddara za a samu a samu to in ka tambayi shi wannan da ya kira a zo a yi yanzu dan Allah a zo bayan mamaci ya mutu a yi taro kofar gida a ce za a yi masa addu'a uku bakwai arba'in shekara don Allah a Qur'ani muka samu wannan ko a hadisi kai aje ga magarin mutanen dauko shi limamin da zai jagoranci abin ka ce akar maka Allah dan Allah ne ina tambaya wani ne yake cewa wai sadakar ukun nan da ta bakwai da ta arba'in wai ba su da asali a cikin addini amma ni sai gaskiya tun daga malam yana yi to na san daidai ne to shine aka maka lalazo ayi mun karin bayani saboda in je ni ma in ga musar da shi to wallahi karshe za ku rabu dutse a hannun riga yanzu kenan ka zo ne kai masa ya kure karshe zai kunkunda ma ba za ki ce to ba za a fada ba a to ai da baba abin fadar ba ta fada ta gani to irin wannan abu shine matsaloli kawai tunda mun tashi mun ga ana yi to kawai shikenan addini ne wanda ba ka ke al'amura ba addini bai lamunci wannan ba ku duba irin yadda sahabbai suka sallama wa manzo alaihi salam a aikin hajjin ban kwana ne manzon Allah yake tambayar sahabbai ayi yawmin haza wani wuni ne wannan sun san juma'a ce amma suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam yace ayu baladin haza wani gari muke mafi yawa sahaifafin makka ne suka ce Allahu wa rasulu alam suka ce wallahi mun yi zaton manzon Allah zai sake magarin suna mun yi zaton zai sake maunin suna saboda kai suka sallama manzon Allah ba wanda yayi katsalandan yace ai makka ce ba wanda ya kasance yace ai juma'a ce sai suka ce Allahu wa rasulu alam to wannan haka ake son musulmi ya zama kawai ya sallama manzo wuka da nama alayhi salatu wassalam inda ya daga kafa mu dora wama sahanu min hadithin fadin bihi duk abin da ya inganta daga hadisi daga manzo alaihi salam to shikenan ka dauke shi a matsayin abin da zaka yi addini da shi amin 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 to saboda haka sai yake cewa yace hatta na arifa dalilahum har sai mun san dalilin mutane sannan mu bi su akai fa in kanu ala haqqin in sun zamo akan gaskiya suke ittaba'anahum sai mu bi su qala ta'ala Allah madaukaki yace yake hikaito mana wato ainihin kissan abin nan annabi annabi Yaqub yace wattaba'atu millata aba'i Ibrahim wa Isaac annabi Yusuf yace wattaba'atu millata aba'i nabi addinin iyaye na Ibrahim annabi Ibrahim wa Ishaq da annabi Ishaq wa Yaqub da annabi Yaqub kaga anan ashe kenan da ake gargadin ba za a bi iyaye ba sai in ba akan daidai suke ba idan akan daidai suke to shikenan sai a dora ainihin akan abin da suke kai amma ana nufin ba za a bi su akan abin da ba daidai ba kun ga annabi ya ce wattaba'tu millata aba'i nabi addinin iyaye na sai ya ce hadha littiba'u alal haqq to wannan shine biyayya akan gaskiya amma idza kanu ala ghairi haqqin, amma idan sun kasance ba akan gaskiya ba, fa inna la nattabi'uhum, to mu ba za mu bi su ba, walau kanu min afdalin nas, ko da sun kasance mafifitan mutane. Sai ce wan nasara, su kristoci, lamma ahdathur rahabaniyya, yayin da suka kirkiro ruhbananci, allati ma katabaha Allahu alaihim, wanda Allah bai shar'anta musu ita ba, dallu biha, sai suka bata ta hanyarta. Kun san daga cikin addinin kristanci akwai ruhbananci, a ce shikenan mutum ya kai wani matsayi da ba zai aure ba, ita ma ta kai addinin da ba za ta yi aure ba, amma za su rika mutum kuma su biyu daga lokaci zuwa lokaci. Akwai wani kiristan da ya musulunta, wallahi abin da yake faɗa, yace shi daga cikin abin da ya sa mai musulunta, yace yaga akwai renin hankali cikin addinin nasu, yace akwai wani matsayi na addini wanda namiji zai kai da mace, to sai yaga malaman su kowanne da maza da mata sun kai wannan, ko ita ba za ta yi aure ba, shi ba zai aure ba, amma kuma sai su shiga mitin su biyu sai wajen minti 30 san sai su fito, yace akwai renin hankali a cikin wannan al'amari, ka gani? To su sun kirkiro ruhbananci, Allah bai shara ta musu ba sai suka halaka ta hanyarta. Wa aidan kuma ma qamu biha, basu matsayu da ita ba, la'annahum ajazu an yaqumu biha, domin sun gajiya akan su tsayu da shi ruhbanancin mar da kirkiro, la'annahum alladhina hammalu anfusahum, domin su dinnan su ne suka dora wa kawunan su ma la tiqu, abin da ransu ba zai iya ba. Wallahu subhanahu wata'ala, shi ko Allah subhanahu wata'ala, la yukallifu nafsan illa wus'aha, baya dora mu rai sai abin da zai iya. Ajazu anha, sai suka gajiya daga wannan ruhbananci, wa tarakuha, kuma suka batta. Fama ra'awa haqqa ri'ayatiha, basu kiyaye ta ba kaman yanda ainihin ya kamata su kiyaye. Wa qawluhu, da fadarsa inda kita, in lam tuga ridwanallah, ridwanillah, wato basu yi wannan ba sai domin neman yardan Allah. Ai ahadathuha, ana nufin sun kirkiro ruhbananci, yabtaguna biha ridwanallah, wai suna neman yardan Allah. Sai ce fa hadha dalilun, to wannan hujja ce, ala annal ibrata, cewa abinda ake izina da shi, bid dalil, shi ne ta hanyar dalili, la bil maqasidi, ba ta hanyar wato ainihin manufofi ba, wanni ya tada kuma niyyoyi, faqat ainihin kadai. To an nuna mun lokaci, sai mu tsaya anan, abinda muka yi daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dada, abinda muka kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu, ya gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ai tambayoyi wannan annai yake cewa assalamu alaikum, bayan yi addu'a sai ce dan Allah malam, menene hukuncin macen da ta hau doki yayin sukuwa da ita? To ba mu san a ina ta hau dokin ba, a ina yayin sukuwa da ita. Ita mace ana buƙatar ya zamo ta lulluɓe dukkan jikinta gabaki ɗaya. Idan ya zamo cewa ƙila ita da mijinta ne sun fita waje kilisa, shikenan a cikin gona ba kowa, ta hau koda daga ita ƙila sai dogon wando da riga, ba dai mai ganta sai mijinta, ta ɗan yi sukuwa, wannan ba komai. Ko kuma a ce gidan mai faɗi ne, a cikin gida ta hau doki ta sukuwa, ba wani abu. To amma a ce ta fito fili, maza ajanibiyai suna kallonta, ƙirjinta a buɗe, ga zatin jikinta ga waye, ta wannan haramun ne. Wannan kan ko ba ta hau doki ba, ya zamo ta yi shigar da ana ganin yanayin jikinta, wani haramun ne a jirin musulunci. So ba mu san dai ina ta hau dokin ba, ya danganta da inda ta hau ɗin. Wanda ke ta fara, menene hukuncin macen da suka rabu da mijinta kuma ‘ya’yanta duka manya ne, biyu daga cikinsu ne ƙanana, shin ya halatta matar ta zauna a gidan duk da cewa ya sake ta, kuma mijin yana da mata fiye da guda biyu? To akwai abin da ake cewa annafaqatu wassukuna, abinci da wurin zama. Idan mutum ya saki matarsa sake raja'i,
saki da ta iya dawowa ma'ana saki ɗaya ne ko biyu to da wurin zama da abinci duk yana nan kansa har sai ta cika iddarta to idan mutum ya saki matarsa saki ba'ini ba ta da wurin zama ba ta da abinci sai dai idan tana da juna biyu idan tana da juna biyu to abinci yana kansa amma ban da wurin zama duk da cewa akwai dan sabani kadan na malamai a wannan gabar wasu suna ganin cewa tunda dai alaihi nafaqatu hatta sukuna ma hatta talit cewa da wurin zaman da abincin duk suna kansa har sai ta haihu kamar wasu ce a'a ta fuskar wajibi babu sai dai ta fuskar kyautatawa to kamar yanzu yanda shi mai tambayar ya faɗa tana da yaya kuma da wasu matan ɗayan biyu ko dai ya zamo cewa gidan iyayenta akwai kyakkyawan yanayin da za ta je ta zauna to abin da ya fiye mata in dai sake ne ba'ini ma'ana wanda babu komai a ciki to ta je ta zauna gidan iyayenta shi ne abin da ya fi ta ma fi mutunci domin duk lokacin da aka ce an yi saki ba'ini kuma tana nan ɗin dai to kimata za ta yi ƙasa ma'ana kamar tana nuna masa cewa ba ta da mutum makoma a duniya kenan wannan zai bayu ga ya ci gaba da wulakanta ta ko da ma a ce an maida auren ko abin da ya kama da haka to amma idan ya zama ba ta da kyakkyawan makoma a gida kuma shi ya ga ta fuskar kyautatawa mai hali ne akwai bangare da za ta zauna shi kenan babu komai ta zai ta ci gaba da zamanta ya halatta ya mata sadakan wurin zama ya mata sadakan abinci kamar yadda zai ma wata mata ma daban yanzu misali a ce kana da gidaje sai ga wata mata Allah ya kiyaye ko mijinta ya mutu ko sun rabu iyayenta ba su da ƙarfi to shi kenan kawai sai ka ce gida kaza ta je ta zauna da cikin gidajenka kaga wannan sadaka ce taimako ne ya halatta to barazana matar da dama a ce tsohuwar matar ka ce ya halatta a yi wannan kawai dai abin tsoron shi ne ya zama saki ne ba'ini kuma shi mijin nan ba mai saiti ba ne ba mai tarbiyya ba ne ya zama kuma wasu lokuta ainihin za a zo a ratse irin wani abu da yawa yana faruwa to sai dai ainihin a kula a ga cewa menene zai iya kasancewa da daidai wannan yake cewa assalamu alaikum mallan tambaya ya halatta mutum in zai yi magiya ya ce don annabi to wannan matsala ce wadda malamai sun tattauna kwarai-kwarai a kanta Imam Ahmad ibn Hanbal shi yana ganin dan an ce wannan ba wata matsala amma ya yi taksisin manzo alaihi salam shi kadai to amma da yawa daga cikin malamai suka ce a wannan bai daga cikin aikin sahabbai ba taba jin sahabi ya tashi magiya yayi magiya da wani ko annabi ko mala'ika ba sai dai don Allah ko kuma dan girman Allah ko abin da ya kama da haka so matsala ce gaskiya wanda malamai sun yi sabani mafi yawan malamai suna ce a tsaya akan inda sahabbai suka tsaya kuma ya kamata mutane su gane wannan gabar da kyau wanda yake mai gurguwar fahimta ko mai munan manufa zai ga cewa to ana nufin manzo alaihi salam bashi da matsayin da za a yi magiya da shi ba haka ake nufi ba babu wani musulmi ko malami da yake inkarin matsayi ko kima ta manzo alaihi salam kai in mutum yi wannan inkarin ya babar addinin musulunci ga baki daya maganar ta za ka zo ka yi magiyar da wannan ko ba a yi su magabata kullum suna son duk abin da za ka yi zamo kana da salaf kana da magabaci ka yi wani abu wanda kila sahabbai sun yi ko tabi'ai wannan shine abin da mahangar malamai kan abubuwa ina fata mun gane wanda yake cewa bayan yin addu'a sai ce malam ina tambaya wanne abubuwa ne aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ba a baiwa sauran annabawa ba to ai ina jin ko karatun mu na satin nan mun fada a cikin abin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce an bani abubuwan da ba a baiwa annabawa kafin na ba daga ciki yake ta an halatta mun ganima wacce ba halatta mu sauran annabawa ba sannan an taimake ni da saka tsoro a cikin zukatan magauta tafiyar wata daya sannan an halatta mun kasa ta zama murasa ruwa kasa ta zama wurin sallah kuma ya zama ainihin an yi taimama da ita so ya an ambaci abubuwa ina jin biyar a wani hadisin ma abubuwa guda shida to saboda haka dai kuma sannan duk kowane annabi an aiko shi zuwa iya mutanensa shi kuma manzo alaihi salam annabi duk duniya ne gabaki daya to sai wannan shi ma ya ce dan Allah malam menene ma'anar sunan Nafisa da kuma asalinsa to abu annafis shine abu mai kima mai tsada abu mai daraja shine nafis to idan aka ce Nafisa kaman ka ce mai kima mai daraja mai tsada to
Allah sai da aka sa mata sunan ta zama haka din wanda za a sa mata Nafisa ta zama Rakhisa ka san Rakhis shine abu wanda yake mai arha wanda zai zama kawai gashi nan gaba gari saboda haka dan an sa mata suna Nafisa ba komai mun sha fada cewa su sunaye Allah ta al asma'u la tu'allal sunaye ba a cewa sai an bintiko an ji menene asalin ma da aka sa kaza kawai dai ana son sunaye zama mai ma'ana to amma akwai sunaye wanda zaka samu ba su da wata ma'ana amma kuma za su haifar da wani abu mara kyau ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kare irin wannan sunaye kun ga yanzu na sha fada muku akwai Jahash Jahash mahaifin Nana Zainab bint Jahash ma'ana uwar mu'mina na Zainab bint Jahash to kaga Jahash da larabci dan jaki shine Jahash Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce me yasa aka saka wannan sunan ba yanzu ka ce Fahad Fahad kaman ka ce Damusa Fahad Damusa kenan zaka ji Dhahak mai yawan dariya Mugaffal gafalalle A'amash mai dindumi to kaga duk irin wannan sunaye ne kuma zaka ji manyan malamai wanda suke ainihin magabata suna da wannan sunayen to amma abinda ba a so sunan da fassararsa za ta bada mummuna abu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya so kun ga Sa'id ibn Musayyib yake cewa sunan baba kakansa Hazar sunan kakansa Hazar mai Hazar bakin ciki da bacin rai to da babansa da kakansa duk sahabbai ne sai wata nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ya kamata a sa maka sahal kaga sahal kishi Hazar wato abu mai sauki sai ya ce a shi a kyale masa sunan da babansa ya rada masa manzo Allah sai ya gade shi to sai Sa'id ibn Musayyib yake cewa ina ma baban mu ya kar ko kakan mu ya karbi shawaran manzon Allah yace yanzu ga su mu wannan family din kullun sai yawan bacin rai da bakin ciki daddana ka jiranka ya bace bayan Allah ku duba wannan fa ba wai umarni bane manzon Allah ya bada tayi ne amma ga tabi'i yana da nasirin ina ma an karbi tayin da manzon Allah ya to yanzu dan Allah ina ka zo kanna gani ka keta ainihin sunnar saka wancan karka sai zaka bid'a yace ai gaba ka sai ayi kuma ka sai zaman lafiya kake so ai ka so sai dai a hankali to saboda haka dai dan an sa Nafisa ba laifi in ma namiji ne a sa Nafisu eh ba matsala eh ba matsala eh in ma Allah eh kware da gaskiya kuma ɗan unguwa ɗaya ne to shikenan suka tashi wancan a wannan gida a wancan gida ma Allah ya kaddara ai aure shikenan to wannan masu takardun da ina ga tambayoyi ne wanda yake cewa wato yana so ƴan uwa saka shi a cikin addu'a na Allah biya masa bukata ina jin shi ma dai wannan yake cewa yana neman addu'a akan bukatun sa na alkhairi to duka baki ɗayan su muna musu addu'a alkhairi abinda suke nema na alkhairi a wajen Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah da sunan sa da dukkan ya basu abinda suke jin tsoro na shari'a Allah kare su abinda yake damu su Allah ya yaye musu dukkan sauran musulmi gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh